ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخاتم انبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يومنا رانا 24 ga watan safar bidira ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1444 muna roƙon ubangiji ta'ala ya datar da mu muna yi wa Allah madaukakin sarki godiya da ya ba mu ikon ganin ƙarshen tafsirin alƙur'ani mai girma da muka saba yi a wannan masallaci mai albarka daɗi da ƙari kuma cikin farar ubangiji da rahamarsa sai ga shi ya ba mu iko muna so mu yi ta malam bahaushe musa ɗan ba mu faro sannan kamar yadda aka fara da farko abinda muke fata kamar yadda Allah ya gwada mana ganin ƙarshen Allah ya nuna mana ganin ƙarshen kuma Allah ya karɓa mana ya sa a cikin mizanin ladabi ubangiji ta'ala ya sanya albarka alƙur'ani mai girma babu shakka littafi ne wanda ya ishi musulmi ya yi alfahari da shi farar alƙur'ani tana da yawan gaske daidai kash musulmi ba ma shuuri ba ma ji ma a jikinmu muna da alƙur'ani kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama shi ne mafifici a kan dukkan annabawa haka littafin da ya bashi ya fi kowane littafi kamar yadda ya zaɓi al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fi kowace al'umma daraja bayan annabawan Allah wallahi wannan abin alfahari ne ga musulmi ya zama ya samu kanshi cikin ummatul qur'an al'umma al-qur'ani mai girma muna roƙon ubangiji subhanahu wa ta'ala ya datar da mu ya kuma sa mana albarka a cikin dukkan abubuwan da za mu tattauna a kai daga farko har ƙarshe ya ba mu ikon faɗin abin da yake daidai da kuma yin aiki da shi ya kuma sa mana albarka a ciki muna farawa da godiyar Allah innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu dangin yabo dukkan jinjinawa sun tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa wa nastaghfiruhu muna neman gafarar ubangiji subhanahu wa ta'ala wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman tsari da Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu da sharrin rayukanmu wa min sayyiati a'malina muna roƙon ubangiji ta'ala ya kare mu da sharrin miyagun ayyukanmu domin dan adam yake yin mugun aikin da zai janyo mishi bala'i da musiba a rayuwar duniya har ma ta lahira kamar yadda Allah ta'ala ce babu abin da kuka ga ya same ku a duniya mara daɗi mara kyau illa bima kasabat aydikum sakamakon abin da kuka aikata ne sai dai wanzami baka so a jikinka wayafu an kathir Allah yana ma kau da kai yayi da yawa sai dai kuma mummuna fahimta malam bahaushe da kaje yana to wannan abin da Allah ya aiko to mummuna abu ne maradin ya gano daga gare shi ne da kaje bahaushe na cewa to ya za a yi Allah ya aiko to an samu matsala kai ka ce Allah baya yin mai kyau sai mara kyau wannan mummunan fahimta ce ma sabaka min hasadatin min Allah duk abin da gari kyaukyawa shine daga Allah amma ba sabaka min sayyi'atin fa min nafsi duk abin da gari shi mummuna ya same ka to daga gare ka ne kai ka takuro shi daka na daga cikin abin da manzon Allah ke gabatarwa a hutubul haja neman tsari daga sharrin rayuka wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman tsari ubangiji ta'ala ya kare mu da sharrin rayukanmu da kuma sharrin miyagun ayyukanmu man yahdihi Allah fala mudilla la duk wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi Allah ka shiryar da mu to duk duniya a taru ba za a iya batar da shi ba sai ga Allah ya haka ka mishi gane gaskiya da yanda zaka mai tawuri kai kokarin kautar da shi daga tafarkin Allah saboda shiryar da Allah ya mai ba zai bace ba haka kuma wa man gudulul fala hadiya lahu duk wanda Allah ya riga ya batar da shi to shikenan ba sai dai Allah ya sauka duk duniya ba wanda ya sai shirye da shi Allah ya kare mu daga dukkanin bata wa shahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la muna bai shaidawa babu wanda ya cancanta a masa bauta ta gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya wa shahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu muna shaidawa annabi muhammad baban Allah ne manzan Allah ne tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da iyalan gidansa da sahabbansa masu albarka bayan haka ƴan uwa mu sani fa innal qur'an al-azim shi littafin Allah mai girma al-qur'anin wannan da mai karatu yake karantawa da niyyar ibada kitabun anzalahu Allah ala afdalir rusulihi littafi ne da Allah ya saukar da shi ga mafifici a cikin manzanninsa duk wani manzo da Allah ya aiko a nan duniya wanda ya fi shi daraja a wajen Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma waja'alahu mau'izatan wa shifa Allah ya sanya Qur'ani wani abu ne wanda ake wa'azi da shi duk wanda Al-Qur'ani bai zo masa wa'azi ba to babu wani abu da zaka jawo masa ya masa wa'azi ba shi yasa a da sai ka ji ana cewa malami zabura mutum ne karanta zabura yana wa'azi da ita ba kuma zabura ta gaskiya ba ko wani abu daban duk duniya babu wani abu da zaka janyo ka wa mutum wa'azi ya wa'azantu kamar littafin Allah Al-Qur'ani babu shi dan haka Al-Qur'ani Allah ya saukar da shi da mafificin manzanni shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma shine wanda Allah ya sanya wa'azi cikakke a cikin shi babu irin misalin da zaka iya kawa a duniya wanda babu shi a cikin Al-Qur'ani ya baka labarin tunkan ai duniyar ya baka labarin lokacin da aka yi ta ya baka labarin tun kafin halitta ya gaya maka ma wa ma aka fara halitta da aka halitta shi ma me ya faru Annabi Adam alayhi salam ya baka labarin mutanen baya kuma yazo rika baka labarin tashin alkiyama kuma kullun ana karanta shi ayoyinsa ba a gajiya kun ba sa tsufa da wani abu ne aka sa a gaba ake karantawa kamar da ake karanta alqur'ani da amjadis yanzu dibi waƙoƙin da aka yi zamani a shekaru 40 ko shekaru 20 yanzu in ka sanya waƙar wa zai saurare ta lala kaje ka tare lega suna kan kullerin da suna sauraron waƙar shata da dan goyo ayya saboda sun tsufa sun tsufa kai har ma ɗan yanzu ma ba sa saurara to amma shi littafin Allah Al-Qur'ani kullun da an karanta musamman aka samu wanda ya iya shi mai zaƙin murya ya karanta dole baka shirya sai ka ce baka ma shirya ba saboda daɗin shi da kuma hikimomin da ke a cikin sa to da haka sannan kuma shifa waraka ne shi Al-Qur'ani mai girma yasa Allah madaukakin sarki a cikin suratul Yunus aya ta 57 yake cewa ya ayyuhan nasu kad ja'atkum mau'izatu min rabbikum, ya ku mutane ku sani an zo muku da wa'azi daga Ubangiji shine alqur'ani, wa shifa'un lima fi sudur, kuma shi alqur'ani nan a cikin shi akwai warkar duk wata cuta da wani shakka da wani kokwantar da ke cikin zuciyar dan adam. Idan ana karanta alqur'ani zaka warka da dukkan wata matsala, kila kai kana da wata matsala ta fami a cikin danginka, kuna samun mashakil, sai ka zo kana da suratul yusuf, sai ka ji wani irin abun da ya faru da kuma irin cin nasarar da ya zo daga baya, sai ka ji ka warke. Kila kai matarka ce kawai ta matsaye ba guri a duniya, ka rasa yadda zaka, sai ka ji an zo an karanta maka wata kissar waɗanda suka fi ka daraja, annabawa irin su annabin Allah Nuhu da annabi Lut, an ka labarin matansu da irin rikitar da ta faru, da yadda Allah ya ba da labarin yake cewa sun kasance karkashin bayi daga cikin bayina da girtattu, amma suka ha'ince su, zaman su karkashin waɗannan mutanen kirki bai amfana musu komai ba. Sai ka to kai abin akwai sauki, yara ne suka tada maka hankali, kayi ka ba su tarbiyya, ka ba da tarbiyya, kayi duk yadda zaka yi, amma idan sun lalace sun zama yan zaman kashe wando, da kaga an tuwa a moto ana matsa shi tafiya a dubu su ne, idan ka je gurin picnic su ne, shisha su ne, ka rasa yadda zaka yi. Sai ga an ga maka labarin annabin Allah Nuhu alaihi salam, gashi da ɗanshi yana ma dan wa'azi har bala'i ya zo, yana jan hankalin ɗan, yana yabo na yirkan ma'ana, ya kai ɗana zo ka hau wannan jirgin tare da ni, kar ka zama cikin wa'inta wanda suke a zalimai, kar ka zama cikin kafir, yana hababawa sawa ila jabal yasbuni min alma, ai ga wani katon dutse can mai tsawo, ai in ba da gaske ne abinda ka ce Allah zai yi, na hau dutse na zai kare daga ruwan, haka wani kisa za ta warkar da kai daga wannan matsala. Idan ta fuskar abokai, idan ta fuskar makwabtaka, ko wata kissa da kake so akwai ta a cikin alqur'ani mai girma. Shi yasa sai zaman to wa shifa'un lima fi sudur, shi waraka ne daga dukkan wata matsala da ke cikin zuciya, wa hudan kuma a cikin shi akwai shiriwa, a karanta maka abu ka gane gaskiya, kararraga ta nan sai alqur'ani, sannan akwai kuma rahama ga dukkan waɗanda suke masu imani da shi. Muna roƙon Ubangiji ta'ala ya samu daga cikin masu imani da alqur'ani, yasa Allah maɗaukakin sarki ya keɓance wannan al'umma da wannan littafi, ya sanya shi kuma wani littafi ne wanda karatun shi ibada ne. Harafi ɗaya idan ka karanta lada goma za ba, annabi ya ce ba in ka ce alif lam mim ka yi harafi ɗaya ba, a alifin harf lamun harfin mimun ita ma harafi ne, harafin nan alif lam mim lada talatin gare ka baki wannan kawai, duk lokacin da kake karantawa ana baka wannan ladan, kuma wanda ya saurare ka ma haka za a bashi ladan, ba a rage mai komai ba, saboda shi Allah yana da shi, Allah ba wadaci ne, yana da shi, shi yasa yake bada farallar shi. Banda alqur'ani ba samu littafin da yake da wannan farala ba, sai alqur'ani wanda yake mai girma, don haka ya kamata mu yi riko da wannan littafin mai tarin albarka, wanda idan ana karanta shi albarka na sauka, kai nutsuwa tana sauka ga mutanen, hal mala'ikun rahama suke kewaye su, kai idan ana karanta shi ma ana bayani, har Allah maɗaukakin sarki ke alfahari da mutanen da ke gurin, a gurin manya-manyan mala'iku da suke tare da shi. Littafi ne wanda dukkan waɗansu damuwarka da buƙatunka da kake da su a wajen Allah, inda ka yi riko da shi wallahi sai ka ci nasara. Da haka ma ba ma kowa ba Allah yake bari ya iya karatun Qur'ani, sai wanda Allah yake so. Wallahi kika ga kana iya karatun Al-Qur'ani sai ka ce alhamdulillah. Amma da zaran ka ga wajen Al-Qur'ani idan an baka baka iya bambance dan dama dan ka baiwa, to ka samu matsala. Yi kokari tun da wuri ka san yadda zaka yi, ka je ka dauki matakin karanta shi. Na daga cikin imani da alqur'ani karatun shi, duk imani ka inda baka karanta alqur'ani to ka samu naqas, ka samu tawaya a wajen imani da alqur'ani mai girma, dole sai kana karanta shi. Da Allah ya faɗa cikin alqur'ani waɗanda suke karanta shi, haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi, cancantar karanta shi Allah ya ce waɗannan su ne masu imani da shi to wanda ba sa karanta shi kishi alhaka ne to wanda bai karanta alqur'ani ba lalle bane ya zamanto daga cikin masu imani da alqur'ani suke kai imani babu kuma uzuri ba ce dole sai ka zamanto gangaran ba ko goni amma gurgurdan iyawarka iyi kokari alqur'anin nan ya zamanto kana karanta shi a matsayin ibada ta'abbud lillah gurgurdan yanda ka iya ba dole sai ka haddace shi gaba ɗaya ba da zaka haddace shi gaba ɗaya da zai fi idan aka je lahira ko ka shiga aljanna za a ce ka karanta ayoyin alqur'ani kamar da kake karantawa a duniya bakin inda tilawarka ta tsaya to bakin matattakalar tsawon bayaninka kenan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ya nuna mana muhimmancin alqur'ani akwai ran da aka yi yakin uhudu idan ba manta ba wanda aka samu shahadar sahabbai da dama ko yakin badar ne na manta akan binne mutum biyu ko uku a rami daya idan aka dauko gawawwakin fakafin abin da sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin su waye yafi iya alqur'ani sai wanda da sai ta kaddimu ku fara sa shi gaba har a gawa mazala ya bambantawa al'ummar sa wanda ke da alqur'ani yana da wani fifiko akan dayan da bashi da alqur'ani matattu fa idan ga ku wanda yake masarai shi yasa ƴan uwa wallahi mu dage mu karanta alqur'ani da daga cikin makircin turawa a tsawon shekaru da suka yi ya rasa raba musulmi da karatun alqur'ani saboda alqur'ani in aka bari kuna karanta kuna fahimta shi za ku zama to wayayyu gogagu shekaru za su yi suna bincike akan wani abuwa su gano dan wani abu suna sallah suna alfari sun gano wani abu za ta ta ayar alqur'ani ya fadi da mun tun shekara 1400 da kaza su suna ganin sun samu sabon wani abu ba wani ilimi na cigaba a duniyar yau wanda turawa suka kirkiro suka samu fa sai kana zuwa alqur'ani sai ka to ai shi yayi magana dama akan abin ba ga telefon ba kana gida kana hira da wanda yake America ko abin nan alqur'ani ya ba mu labarin annabin Allah Sulaiman alaihi salam da yanda yana cikin tafiya tsakanin shi da dajin tururuwa ba ma dan adam da dan adam ba tururuwa wannan ba wani feso da aka sa ka sani da sai an ga wani dogon karfe ba da wasu wayoyi ta ko za a amfani da wayar ko to an kawo su ba kafa ba tsakanin su da nisa ta ce ya aifa nabul fudukulu masakina ku shiga gidan da jinku saboda kan Suleiman ya zo ya tattake ku bai sani ba Suleiman yana nesa amma sai Allah ya kai mai wadami wannan sautin yaji ka ke taka sallar sai an caza ba ko to shi kai sai Allah madaukakin sarki ya kai wannan magana ya jefa a cikin ainihin kullunsa kenan ashe ba yau bane daga nesa da na nesa akan yi magana kuma a ji dara alqur'ani duk ya zo da wannan labarin to naka muna wa Allah madaukakin sarki godiya da ya arzata mu da samun wannan babban littafi mai girma ubangiji ta'ala ya sa kuma cece mu ranar tashin alkiyama kafin mu shiga karatun surar da malam ya karanta surar farko suratul fatiha za mu shiga kamal a'udhiya shine a'udhu billahi minash shaitanir rajim al-ista'aza neman tsari domin ubangiji ta'ala ya shar'anta ga dukkan mai karatu li kulli qari'in duk wanda zai yi karatun alqur'ani mai girma an yasta'izu billahi minash shaitanir rajim sai ya nemi tsari da Allah daga sharrin shaitani mai girma ba zuwa a fara karatun alqur'ani kawai shikenan haka sai kai a'udhiya doka ce doka ce ta Allah ba karanta alqur'ani sai an yi a'udhiya bismillah ba dole ba ce sai a farkon sura farkon sura zaka yi bismillah amma kalmar a'udhu billahi samir alim min sharri shaitanir rajim min hamzihi wa nafkihi wa nafsihi wannan wajibi ne ga dukkan mai karatun alqur'ani umarni ne daga Allah subhanahu wataala saboda Allah ya faɗa nassin alqur'ani mai girma da ya ce fa idza qara'tal qur'an
fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minash shaytanir rajim innahu laysa lahu sulthanun 'alal إنه ليس له سلطان إلا على الذين آمنوا
إنه ليس له سلطان إلا على الذين آمنوا
ليس له سلطان الا امر ولا ربي يتوكل
نعم انه ليس له سلطان الا على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون
وبنجي سبحانه وتعالى يتي ادل لوكه ذاكرت القران فاذا قرات القران bayan da ka karanta alqur'ani ba in zaka karanta kada kace to an ce ai in ka gama karatun alqur'ani kamar da Allah ya ce idza kuntum ila salat yayin da ko zaki zuwa sallah ai lokacin da zaka karanta ba sai ka gama sallah ba ko sai ka gama sallah kai wallah to haka uziya ba sai ka gama ba in zaka karanta alqur'ani yayin da zaka karanta alqur'ani ubangiji ta'ala sai ce fasta'izu billah ka nemi tsarin Allah daga sharrin shaytani wanda yake abun korewa daga rahmar Ubangiji subhanahu wataala domin da annal qur'an al-karim hidayatul lil nas ya al-qur'an shiwa daga mutane washba lima bi suduru kuma waraka ne ga dukkan wadansu cututtuka dake cikin zuciya wa shaytan sababan shurud wa dalalat shi kuma shaytani shi wani musabbabi ne wanda ke sanya dan adam ya bace da dukkan wani sharri da ke iya faruwa a duniya to shi dai yakan zama tusa babu wannan sharri kaga ashe ya kamata duk inda alheri akwai ne sharri fa amara Allah subhanahu kullu qari'in lil qur'an daka Allah ya umarni dukkan mai karatu na alqur'ani ya nemi tsari ayata hasana bihi subhanahu bil shaytanir rajim ya nemi kariya daga ubangiji subhanahu wataala ya kare shi daga sharrin shaytani wanda yake abun korewa waswasihi da kuma waswasin alqur'ani da kuma rundunarshi domin shi shedari da shi da runduna tai innahu yarakum huwa wa kabiruhu min hasla tarawduhu shi da rundunarshi gaba ɗaya sukan ganku tai da kuma ka ganin su ya ga san shi da anda ana ganin shi aida ya samu matsala ko na'am da ya samu matsala Allah da zai sha wahala wani yaro ya dariya ta nasu shi ma da sai ya shake gura sai dai shi ba gare shi amma kuma shi yana garin ka don haka Allah madaukakin sarki ya bada umarni doka ce mutum ya nemi tsarin Ubangiji subhanahu wataala a duk lokacin da zai karanta alqur'ani mai girma malamai sun hadu akan ita bismillah idza a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko a'udhu billahi minal sharri shaitanir rajim min habzihi wa nafsi wa nafsi wannan ita ce ka wata daga karatun alqur'ani yayi bata daga cikin alqur'ani mai girma ita addu'a ce da Allah madaukakin sarki ya umarni mai karatun alqur'ani yayi ta yasa ba a rubuta ta a cikin littafin Allah haka ba kalmar a'udhu kaman ka ce astajiru ne ina neman tsari ina neman tsari wa tahassana billahi wa adu ina neman kariya daga ubangiji shi kadai min ash-shaytan min kulli atin mutamarrid min al-jin wal ins daga dukkan wani mai karkatarwa mai halakarwa daga cikin aljannu ne ko daga cikin mutane to kare matsarin ubangiji subhanahu wataala ya kare ka daga sharrin sa domin kai ya batar da kai domin kai ya ana karatun alqur'ani domin shi korare ne daga rahmar ubangiji subhanahu wataala to laka muna neman tsarin ubangiji subhanahu wataala daga sharrin shaytanu waɗanda suke abun korewa daga rahmar ubangiji subhanahu wataala domin shaytane korare ne daga rahmar Allah Allah ta'ala ya nisantar da shi daga rahama tun rana da Allah ya masa umarni yesu dira ga annabi adam alaihi salam yace astu liman khalaqta dina ya zan yi sujuda ga abin da aka halitta da tao kaga a lokacin bai san ya sabawa ubangijin da ya umarne shi ne ba wai annabi adam ya sabawa ba to haka idan Allah yace kai abu karki kalli abin ka kalli girman wanda ya baka umarnin shi mai kalli girman Allah ba sai kalli girman wanda aka ce ya ba sujuda din har kullun idan kace ba za ka kalli ubangijin da ya baka umarni ba za ka kalli umarnin da aka baka to za ka samu matsala abinda shedan ke da yayi a ran ya mace shi yana ganin annabi adam an halitta shi ne da din khalaqtahu min tin yake cewa Allah ya zan yi sujada ga wannan abin da shi ka halitta shi da tabo ni kuma ka halitta da wuta shi a tunanin shi kaman wutar ta fi tabo tasiri kaga ubangiji ta'ala yake ce mishi
ba za ka yi sujada ba a lokacin da na umarne ka kai girman kai ne fara kana daga cikin masu dagawa yace shi saboda ya yi shi ne ko shi ne hujja ni na yi shi inji shedam saboda ka halarce da mi da wuta shi kuma ka halarce shi da wai yanzu shi ne yake sunan da ubangiji shi ya yi abin da aka bashi umarni ya masu jira ya halarci annabi adam da tabo shi kuma da wuta ake da haka ya za ta shi ya yi sujada da abin da aka halarta da tabo asdu liman khalaqata tina zan yi sujada ga abin da aka halarta da tabo tun daga nan Allah madaukakin sarki ya ce to kai fa bai kamata a ce kai ka girman kai ba akwai abin da mutum zai yi a ce mai kai da kanka ai bai kamata a ce kai kaza ba saboda bi ana gani ya kamata a ce ilimin shi ya wuce wannan guri kai da kanka ka zama to kai ainihin girman kai daga abin da na baka umarni to sai Allah madaukakin sarki ya ce mai to yanzu daga yanzu ya fita daga cikin aljanna an kore shi daga rahama ko shi tsinnanne ne har tashi alkiya ya dai tunani ya ga to lalle ko ya shiga uku ya zo yake da madansa alhurma a wajen ubangiji ta abin da yake so shi dai a jinkirta mai ba mutuwa ba tsuwa ba gajiya har tashi alkiya rabbi ya Allah ka jinkirta mini ila yau ya ba su har zuwa ranar tashin alkiyama kage shi a dabarar shi a ran gurin ba mutuwa ma ko an tashi alkiyama za a mutu ne ba za a mutu a sai Allah ta bisha ila yau waqtin malu zuwa dai wani lokaci sanani magana in kyale ka tashin alkiyama an ki kaga an gano shi kenan ubangiji ta'ala ilimin shi ya rawata komai tsara kaga baya barci baya gajiya baya neman hutawa kullun aiki yake ba dare ba rana ba kankautawa kokarin sa dai kai dan adam kin da sai kai ka huta yana yake alaka da shi kuma kai ka rika sashi shedan baya gajiya kuma karkai zamanin zai je gurin lalatattu ne ko wanda suke ba musulmi ba a cikin musulmi ba ruwan shi da gurin shashar shi la aka wudan lahum ala siratil mustaqim zan je in tsaya musu in yi tsayin daka akan tafarkin gaba da daidai aka yi ba rozu da gurin shi sai gurin alheri sai inda ake aikata alheri nan zaje yayi kane ke da ya hana idan buku har buku aikata yayi kokarin da zaku bata wa in ma da jiji da kai wa in ma da riya wa in ma da sauran su dai Allah ya tsare mu sai sa wallahi ba yanda mutum dan adam zai kubuta daga makircin shi dan sai ya koma zuwa ga Allah duk yanda zaka yi girka neman tsarin ubangiji subhanahu wataala daga makircin iblis da kuma rindar shi gaba da Allah kare mu da sharrin shaytani abu na biyu shine shiga karatun suratul fatiha wanda babu shakka ƴan uwa kafin karanta suratul fatiha ya kamata musulmi kullum ya rike shuhuri da sunan wacece fatiha wallahi inda mun san muhimmancin fatiha mun yi riko da ita matsaloli da yawa wallahi da ba za su buwaye mu ba sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai gane surar fatiha ai har fikihun kansu suke fitowa da ita wanda ba ma koyar da su ba ba dauki sahabi mai girma ma'azu bin jabal ne kuma ya labanta sun yi tafiya daga wani gari zuwa wani gari sun zo sun sauka a wani ƙauye wanda ƴan ƙauye ma fa abu ake zai fuhu ba irin mutanen annabi Musa ba su ma dauki bakuntarsu ba ka san ba kowa zai buƙatar a karama shi ko a bashi masauki a bashi ruwa a bashi abinci ɗan ƙawayen suka yi kowa da su wadda ba su sabe ba ɗan alaba ku musamu ba ne samun naku shi ne damu mutane masu dogaro da kansu su damu su sai komi sai an musu ba su gaya da zago a gefen gari to ranar sarkin garin sai aka samu wani abu mai dafi ya cije shi ko a ce maciji misali ko kunama ta harbe shi irin muguwar kunama nan hankali ya tashi sarki ya samu matsala to a je gurin bakin nan kila cikin su akwai dakta wanda ya iya magani aka sallama musu ce da Allah cikin ku ba wanda ya iya magani akwai sarkin garin mu ya shiga matsala wani sahabi ya ce a dai na iya a ni doctor ne me ma dogara sa shi yana da fatiha sanin surun fatiha to da Allah sarki ne yake da matsala ku zo ku yi mana magani ta haka kawai ha ai sai kun dan sa wani abu aka shiga ciniki sai kun ba mu garken tumaki guda ai ka san garke ko nawa ne garke bazala sai tumki ya dare ha to kai kwa ko ga ya shiga matsala ai ko ne za a bada ko za a bada dake sabu lafiya bana sai za a bada yazo kawai shiki ne yake karanta suratul fatiha yana tofawa a gurin sai ka shirin ka rade ya warke subul kaman ba abun da ya taba ci zasa saboda sirrin da ke cikin Fatiha da kuma yaqinin da suke da cewa sai yi roƙon Ubangiji ta'ala ya taimake su da wannan Fatiha din da ka iya kuma ka rena ta kaga iltihadin shi ne ya nan gurin yanzu suna cikin talauci da bukata Allah ya ba su wadata ko bai ba su ba garken tumaki guda nasu ne halal malak eh tunda ai tsubbun ta ci ko ta ci bana tunda ya warke ba tuwa suwa aka yi ba sun bada ne a dadin ransu saboda bukatar su ta biya to yanzu mutane suka ce to araba ya ce a'a kun ga riga malam masallaci dai ba za mu fara amfani da wannan dabobin da aka ba mu sakamakon wannan rukuya ba sai mun je mun fada wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faru idan ya halatta mana wace dan bai halatta ba kun mu dawo da su saboda su sahabban manzo Allah ba sa so su yi komai sai da me sai da umarnin Allah da manzansa yanzu sai yazo yake ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam labari da kansa mun je musu kawo gari yan garin sun yi ko oho da mu komai ba su ba mu na bakunta ba sarkin gari ya samu matsala ya rasulullah sun zo suna neman mai magani ne nace ni na iya akwai wanda ya yi ruku ya ce kwarai ko ni daktar ne na iya sai kawo min shi sai na samu dama nake karanta suratul fatiha inda kai karshe sai in tofa a gurin sai gashi ya warke kawai bai taba cewa amma kafin mun fara mu sai da muke ciniki da su ba zan yi ba sai sun biya da aka rama shi ruku ya da suratul fatiha annabi sallallahu alaihi wasallam yayi farin ciki yayi murna hayya ta mishi wa adraka annaha ruqya yau kai wa san da kai ma kai tura magani kaga anan gurin ba haka rubalar ta shi yake ba mamaki manzo sallallahu alaihi wasallam da iltihadin da yayi akan yaqinin shi da Fatiha da Allah madaukakin sarki ya sanya waraka ga wannan bawan Allah manzo Allah ce wa ya san da kai ba kai wa ga ba mata wannan maganin da kai ta ga wani ko kai dare ne daga dinin da kai Fatiha za ta ba da komai ai ina da komai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to ni ma idan an je a saka ni a cikin rabo
na'am
yanzu har ta musu ko bai har ta musu ba kai kuma komai ya same ka sai ka ce wayo wayo ko baka kokarin karanta ko bismillah balle Fatiha ka dan yi kokari ka jaraba ha gari mana wallahi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan alqur'ani da muke rike da shi shine suka yi riko da shi suka samu nasara a duniya ta kowane bangare Allah ya taimake su amma mu yanzu ga alqur'anin nan wani ga alaka bashi ma fara ya sha ba wai ana nufin cewa ka sha fara harabin bane ba amma yi kokarin da alqur'ani zai rika tasiri a rayuwarka a gangan jikinka a rayuwarka ta duniya wannan shi zai baka dama yi tasiri a rayuwarka ta lahira ka rika yaqini da alqur'ani kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi saboda suratul fatiha yan uwa tana da falala mai yawa gaske shi yasa ba tana daga cikin surorin da suka sabka a lokuta daban-daban wadansu malamai suka ce makiyya ce wasu suka ce madaniyya wasu suka ce rabin ta samka a Makka wasu suka ce rabin ta samka a Madina wasu suka ce a tana daga cikin surorin da sun sauka sun kuma ƙara sauka ya tabbata cikin hadisi hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam wake zo musu da wahayi malaika jibril ko to wata rana yana tare da malaika jibril sai ga sama ta yi irin wani ƙara sai jibril yake bai manzon Allah labari yake cewa wannan ƙaran da kaji wani mala'ika ne da ya sauko wanda bai taba saukowa duniya ba sai me zo da shi ya jibril ce ya zo maka da suratul fatiha da waɗansu ayoyi na ƙarshen suratul baqara kenan sura ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibril ya zo masa da ita wani mala'ika ba ya ƙara zo masa da ita suratul fatiha ya uwa tana da suru wanda yake mai yawa wanda ya kamata mu yi kokari mu yi riko da shi kuma idan mutum ya kalli suratul fatiha zai ga dukkan komai yana ciki ga tauhidin Allah a cikin suratul fatiha ga addu'o'i masu tsada a cikin suratul fatiha ga girmama ubangiji addu'o'i waɗanda suke babu kamar su a cikin koina a cikin alqur'ani a cikin suratul fatiha sai sa malamai suke mata sura daban-daban a ce mata ummul qur'an a ce fatihatul kitab a ce mata sabara masali ga tare da sunaye daban-daban wanda kowanne suna yana da alaka da abin da ya kunsa a cikin wannan sura mai albarka muna fata Allah madaukakin sarki ya amfana da mu daga insha Allah za mu tarjuma wannan sura an yaso mu tsaida kafin sati daga ba sai mu ci gaba bismillah
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم دسونا الله wanda yake mai rahama sannan mai yawan jin kai ga mu'mini Allah ka samu daga cikin bayinka masu imani haka wannan sura suratul fatiha an ambace ta suratul fatiha li annahu yaftahu biha alquran alazim saboda za a rubuta karatu za a rubuta qur'ani ga baki daya ita ce aka fara rubutawa sura ta farko haka wasu malamai suke ga wannan yasa ake ambatanta da suratul fatiha ana ambatanta da suba al-masani ko al-masani wannan su malamai suka ce li'anna takra fi kulli raka'a saboda kowace raka'a ana karanta ta hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu sallah ga wanda bai karanta suratul fatiha ba haka ne ko
na'am
yanzu mutum ya sallah babu suratul fatiha shikenan ba tai ba wani ya ce haka ne babu sallah ga wanda bai karanta suratul fatiha tabanin malamai ke da wasu suke cewa idan mutum ya yi sallah ko da bai karanta suratul fatiha ba sallar su ta yi me dalilinsu dalilinsu ayar qur'ani da Allah madaukakin sarki ya ce faqara ma tayassara min alqur'an faqara ma tayassara min ta gani su kawai in kai suna ba kai ya fatiha ba ko ka iya ba kai ita ba kawai sallar ka ta yi sai dai bata samu kamala ba an gane
na'am
akwai wani abu da ke kore wani abu kore wata ko kamar la ilaha illallah haka la ma'budu bil haq
illallah
wannan ya kore botar wani abu da ba akwai wani abu kuma da zai kore wani abu ba korewa bace ta gaba daya korewa ta ingancin abu kamata la ibnu aduku hatta yimbale yake hima ibnu nafsi ba ɗayan ku da zai imani sai sa dan uwan shi da abin da yake sawa to duk wanda bai san yan uwan shi da abin da yake sawa kamar kashi bai da imani eh wace bai da imani a yana da imani imani nashi ne bai inganta ba cikakken imani har sai mi har sai sa dan uwan shi da abin da yake sawa kashi wani mutum ya zo ya musulunta yace shi karatu alqur'ani ya bai yi rike komai na alqur'ani sai manzo Allah ya ce mai rike sallah da ni subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar sai ba saka ce sallar shi ta yi ba sallar shi ta yi amma in duk kana son sallar ka ta cika cikakkiyar sallar to sai ka karanta mai fatiha a cikin sallar sai ka karanta fatiha yanzu sallar ka ta inganta ke shi sa ake kiran ta sabar misali saboda ana yawan maimaita ta a cikin salloli a raka'ar farko ka karanta ta a ta biyu ka karanta ta a ta uku ka karanta inda ake hudu har ta hudu ma sai ka karanta ta ko karanta sura wannan shi ne dalili da ake karanta mi misali la ana takra fi kulli raka ana karanta ta kowace raka tana ma da wadansu sunaye daban-daban to da haka ya ne ma'anar kalmomi shine alhamdulillahi rabbil alamin kalmar hamd kalma ce da ba wa kowa sai Allah ham godiya ne ko shukuru ha shi ma godiya ne amma kana yi mana abinci shukur lak nagode maka amma kalmar alhamdu ubangiji kadai ake wa izafata idan haka dukkanin dangin yabo da dangin godiya da jinjinawa shine ma'anar kalmar alhamdu dukkan sun tabbata ga lillahi ga Allah shi kadai ba wani wanda ya cancanci a yabe shi cikakken yabo
a jinjina mai cikakken jinjina ba a gode mai godiya ta karshen karshe sai ubangiji subhanahu wataala wanda ke rabbil alamin shine mahadicin talakai sai ar-rahman ubangiji ta'ala shine mai yawan rahama rahama ubangiji subhanahu wataala a nan duniya ta gama kowa Allah na tausayin kowa yana tausayawa kowa yana tausayin bayinsa yana tausayin kafirai ma tausayin Allah shi yake sa ya barke kai ta saba mai amma a ƙarshe ka kusa mutuwa kiran zai rage ba sai ya sa ka tuba kuma sai ya tara duk wannan zalimin da ke tara sai mai da maka mai ya zama lada tausayin Allah yake sawa arne ma yayi kafircin shi sai ya ƙara kafircin shi a ƙarshe Allah yake tausaya mai sai mai sai musulunta mutum biyu suke je yaki ɗaya ya je yaki dan ya kare kafirci ɗaya kuma ya je dan ya kare musulunci duk gaba ɗaya a wannan yakin suka mutu kuma suka shiga aljanna wanda har manzo Allah ya ce Allah yayi mamaki kaga wannan rahmatin da Allah kai yayi mamakin mutum biyu ɗaya ya fito fi sabilillah ɗaya ya fito fi sabilil dagut amma duka sun mutu a wannan yakin sun shiga aljanna me ya faru na farko shi wanda ya zo dan kare kafirci shi ya kashe musulmi musulmi ya shahada a gurin yaki ina za shi to kafin ma nan shi wata sai yake ce alhamdulillah na ci nasara alhamdulillah yana farin ciki da ta ci nasara la ilaha illallah alhamdulillah na ci nasara kai sai wanda yake cewa me yake cewa ta wai godiya ce yake wa Allah ya ci nasara a haka gashi zai mutu me dalili a saboda su ubangiji ta'ala ya musu alƙawari wala tahsibanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima ataahum Allahu min fadlihi wa tawassalu lahum bil ladzina lam yaqum bihim Allah khawfun 'alayhim wala hum yahzanun kada ku yi tsammani wanda suka mutu a hanyar Allah sun mutu ne karkace a to ya za a ce mutun ya mutu kuma a ce mutu Allah ya ce wala taqulu liman yaqtulu fi sabilillahi amwat kar ma ku fada ku ce wa wanda suka mutu a kan ayya Allah sun mutu ne to ashe su yakin da mun suka zo suna da wata manufa shi ma sai ta shahadu wallahi la ilaha illallah a lokacin kuma ya shiga yaki kuma dan kare halomi musulunci kuma aka kashe shi shar kaga bai taba sallah ba bai taba azumi ba bai taba komai ba yanzu nan ya shi kalmar shahada yanzu ya bar duniya kuma yanzu ya shiga aljanna me ya bashi wannan tausayin Allah ne da rahama Allah da jinkan Allah kuma Allah ka tausaya mana Allah ka jinka mu tausayin Allah yasa duk zunubin da kai a duniya ko mun tari yawansa ko ya kai fatto kare sama wallahi kana tuba dukkan shi gaba da in dai ka tuba tuba na gaskiya yanzu Allah ya yaye maka duk kurakuran da kai tarin zunubi kuma sai Allah ya maida shi ya zama lada wanda ba tausayi ne ba tausayin ubangiji subhanahu wataala kina da haka shi Allah mai rahama ne a nan duniya rahama shi ta kunshi kowa da kowa yana amfanuwa da ita sai kuma ya bada arziki ga wanda yake ba ma nashi ba me zage shi ka san zagin Allah wanda yake ma Allah shi kai na zagin Allah ne amma rahama Allah sai ta kai gare shi kawai gashi yana cikin jin dadi yana cikin rayuwa yanzu galibin ma wanda suke kafira ai sun ma fi musulmi jin dadi ko amma a ganin ido ko amma a cikin zuciya fa suna cikin matsala wallahi duk wanda ba musulmi wallahi yana cikin matsala kai ne kake cikin jin dadi zuciyar ta shi tana da cikin matsala ne lokaci guda sai rasa inda zai saka shi kai kuma da katira suka ce kai akwai Allah shikenan kai a muce gurin da abin da zaka saka ce kai akwai Allah haka Allah ya so shikenan ka watsa da abin ka huta shi kuma na shiga cikin wani hali sai ya rasa inda zai saka shi wani ba ya rata ya kai shi wani ya kashe kai shi wani ya rasa yadda zai sai ya je ya sha giya daga samu yayi barci wani ma sai ya je ya samu an mishi allura wani sai ya sha wata kwaya eh mana haka suke rayuwa fa amma kai ko idza kunta fi hammin wa gamin wa kurbatan da ka shiga cikin damuwa da bakin ciki da ka dauko littafin Allah ka ce a'udhu billahi samil alim shirik kenan kawai faqra kitabullah da ka kai da littafin Allah yujiki min hammin zai tsiratar da kai daga wannan damuwa da ka rahmar ubangiji subhanahu wataala ta yi wata akan komi arrahim ubangiji subhanahu wataala shine mai jin kai ga mu'minai a ranar tashin alkiyama tausayinsa ga mu'minai da kadai sarki ya tabbata ga Allah subhanahu wataala da haka Allah ka samu daga cikin bayan ka mu ne da haka ar-rahman rahama ce amma wanda kowa yake iya samu ya amfana da ita amma ar-rahim bil mu'minin kadai mu'mine kadai suke samu wannan jin kan na Allah subhanahu wataala rahama da jin kai kuma daga cikin sunayen ubangiji subhanahu wataala ar-rahim ya daga cikin sufofin ubangiji ta'ala Allah mai jin kai ne sannan kuma sai maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin wanda shi kadai yake da mulki a ranar sakamako nan duniya masu mulki ai suna da yawa ko mai gari ma gari ke shi ma kyalkyal ne ko shi ma bai mulki ne amma yana karkashin mu karkashin ilimin ri ko shi ma bai yana karkashin wani hala je kai shugaban kasa shi ma shugaban kasa ai akwai na sama da shi ko yaro ya ga an mari baban shi ce ba ma da baban shi shi ya san baba kadai yake mari kuma mai mari shi kuma ga an mari baban shi ta shugaban kasa shi ma akwai umarnin da yake amsa daga wani guri amma ranar tashin alkiyama almulku yawma idin lilhaqul rahman mulki a wannan wurin ya zama na gaskiya ne ba mulkin shirme bane ba mulkin ƙarya bane ba don rahman ga Allah bai jin kai kada yake amma wa kana yawmul alkafirina asira wannan ranar ga dukkan kafirai suna cikin kunci daka Allah da kanshi zai yi shela liman mulkul yawm ai tsawon lokaci ana tambaya yau wa yake da mulki a wannan ranar ba wanda ya isa ya ce ni ma ina da ranar da ake cewa ranar kindilanci ranar da rigar sarki ta bace ake cewa ko sai kai ma da dalilin da kace a kafir dalilanci tun bara nan ga to dai gobe kace da rigar sarki ranar ba wanda yake so a ce shi ya taba mulki ma a duniya ko na unguwa saboda duk wanda ya mulki za a zo da shi a daure kafin ba a shiga wani bincike sai an tambayi waɗanda ka yi wa mulkin shin ka yi adalci in zance eto a kunce ka yanzu ake kai hushe ka haka san ai akwai matsala ko wani sahabi da yaji irin matsala ga waɗanda suke masu mulki a duniya a ranar lahira ya ce shi wallahi ba zai mulki ba ko na mutum ne ba zai dace shi ne shugaban ware da ware ba ba zai taɓa yarda ba haka yanzu sai ga mutum ya samu mulki ana mai barka ana mai barka ana mai murna wallahi amana ce Allah sai ya tambaya ranar tashin alkiyama a ranar da kun ba wanda yake da mulki sai shi kadai liman mulkul yau Allah na ce ida mai mulki a yau ba wanda zai ce gani sai Allah ya bai kanshi amsa da kanshi ya ce lillahi alwahidul qahar mulki ya kadaito ya tabbata ga Allah shi kadai makadaici mai rinjaye haka Allah shi yake da mulki a ranar sakamako sannan sai iyyaka na'budu kai mai karatu a ran gurin kai da kanka ne ka furta kalmar wannan da bakinka ka ce wa Allah kai kadai ne nake wa ibada kai kadai nake bautawa ashe kaga bai kamata a same ka kana shirka ba ko da safi ka ce ma Allah kai shi kadai kake bauta da azhar ka gaya mai da la'asr ka gaya mai da magriba haka da isha kuma a same ka kana bautar wani ba Allah ba duk wani nau'in abin da yake bauta ne gaba ɗaya kace ba wanda kake iya ɗauka ka baiwa sai shi Allah kadai idan aka same ka ka bauta wani Allah ba Allah ba ka ɗauki samfarin ibada ka maka wani wanda ba Allah ba ka kare ta kanka ko ba kare ta kanka ba ka kare ta kanka mana ka yi tuka da warwara kace Allah kai kadai ne abin bauta sama ko kasa ba wanda ya cancanta ya mishi wani nau'in bauta sai kai wa iyyaka nasta'in kuma kace ya Allah duk wani abun da ba mai yin shi a duniyar nan sai kai kada to kai kadai ne nake nema a gurinka ashe kai da kuma da aka kare ka cewa wani zai maka arziki da su wani sun dore mana gindi da mun haye ai su wani in sun lamunce maka ka kare akwai wanda yake ganin ya samu lamuncar wani ko wani shehunsa ko wani babban malami ai shi kenan shi ta kare mai kai kuma kana zuwa kana nuna ma Allah kullun so wajen nawa so wajen goma sha nawa so wajen sha bakwai aje karanta Fatiha ko kace kuma babu wani wanda kake iya neman taimako a gurinsa akan abin da ba mai yin sa sai kai Allah he kai kadai nake nema a gurinka kuma kaje gurin wani kana nema kaga ka tuka ka warware to wannan shine ma'ana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah kai kadai nake wa ibada sannan duk wani nau'in taimako a gurinka kadai nake bukatar shi ya Allah sannan sai kace ya Allah ihdinas siratal mustaqim ka ka dalmi kanka a nan ya Allah ina so ni ka shiryar da ni a tafarki madaidaici Allah ka shiryar da mu a tafarki madaidaici siratal ladina an'amta alaihim minan nabiyina wasiddiqina washuhada wasalihin tafarkin waɗanda ka musu ni'ima irin tafarkin annabawa da masu gaskiya da shahidai da mutanen kwarai irin wannan tafarkin nake so Allah ka shiryar da ni wannan tafarkin madaidaici tafarkin alqur'ani tabarikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana so ka shiryar da mu a wannan hanya madaidaiciya haka ce ma Allah ka fadi da asuba ka fadi da azhar ka nana ta da asar ka nana ta da magriba yanzu ya ya kamata a ganka akan wannan tafarki wanda ba na san kuma dazu ne kace ma Allah kai tafarkin annabawa da manzanni kuma kai ka a cikin wannan tafarkin da kai ka san ba na su bane kuma kai kai kanka ya kai dan Allah baka tunka ka warware ba yanzu kai ma Allah kai ya ko baka masa yanzu ko baban kai ne kai da kanka ka zauna a gurin kace ya Allah baba ina so ni dai zan gaya maka ba ruwa na da ƴan shaye shaye da ƴan shishan nan da kawai baban kai na fitowa sai kanka kana da kai ma kana dan ja kana zubar da hayaki yanzu me kai masa a ragu kawa baban kai kariya ko akwai dadi a nan to balle Allah da ya halicce ka masanin sirrinka ka zo kace kai kana so ya dora ka tabarikin annabawa da tabarikin manzanni da salihan bayi kuma aka ji a ganka ka nemi wata takarda kana kana kale kale ko gashi ka tsaye kana shan shisha tabarikin waye ko ka haka na sauraron music tabarikin waye ko ka shiga wata hanya wanda take ba ta hanyar Allah ba kai ka riga ka san wannan hanyar ba ta Allah bace dazun nan ka zo ka taimaka ma Allah kai shi Allah ya shirye ta kai tafarkin annabawa da salihan bayi kuma ka je ka bar tafarkin da ba nasu ba da gangan yanzu a nan gurin kana so kai nuna ma Allah bai san abin da yake ba kenan ko kuma ka nuna ƙarya ka masa kuma Allah ya jima ka zo ka sake wata ƙaryar kai kace ihdinas siratal mustaqim Allah shirye ta ne tafarki madaidaici baka tsaya nan ba sai kace siratal ladina an'amta alaihim tafarkin wa'inda kai ni'ima a gare su annabawa da manzanni da salihan bayi da mutanen kirki da annabawa da sahabban su baka tsaya da bukurin har sai kace gairul maghdubi alaihim Allah ba tafarkin wanda fushinka ya tabbata a kansu ba duk malaman duniya sun tafasara wannan shine yahudawa ka zabi tafarkin annabawa kace banda tafarkin yahudu amma sai abu goma kace ha yau ai sabdi yau ai ba aiki tafarkin waye tabarkin waye hayo ai da mashi ba aiki zaka samu musulmi ha ranar sudu bai aiki ranar ladi bai zuwa ko gara dan garaji da shi bai zuwa garaji aikin shi ma na kai mini zai ne shi ranar bai aiki ladi shi kuma yanzu ta Allahu akbar Allah ka shirya mu tabarkin madaidaici banda tabarkin yahudawa da kristoti dan Allah wannan yaya kake ga alaka shi da ubangiji kaka take a kullum a kare shi da ubangijinsa akwai yaudara ko babu kamar yana yaudara kansa ne yaudara Allah amma ba ma yake da una illa amsa saboda haka kai kace wa Allah tafarkin wa'inda kai ni ba gare su ba tafarkin wadanda hushinka ya tabbata akan su ba sune alyahudu kace ba ruwan ka tafarkin yahudawa amma sai ga shi dabi'arka halayenka abubuwan da kake yau da kullun nasu ne su suke burge ka kana ganin wani gurin ka ce musulmi ne ma kai kamar kauyanci ne wani ya ga ya sanya tsarin rayuwar shi irin yadda musulunci ya zo haka kamar kaskanci ne wallahi kai musulmi duk inda kace kai ba kace ni musulmi ne wallahi shiga mun alfari ni musulmi ne babbar daraja ce Allah da kai yake ta huwa sammakumul muslimina min qawli wa fi hadha kace wala dalil ya Allah ba kuma tafarkin wa'anda suke batattu ba al-maghdubu alaihim sunna al-yahud wanda sun san Allah suka kafirce ma Allah Allah madaukakin sarki ya hushi da su ad-dalil sunna kristoti wanda suke bautar Allah a cikin jahilci suna bautar Allah a cikin mi a cikin jahilci wanda ko yanzu kaje ka dauki bible kada ya dauka kawai ka samu wasu gurare ka kara wasu rubuce-rubucen ka kai ma kawai a zo tuci ba za a bambanta ba ya karanta gurin kawai ayi tabi ayi dawa saboda kullum ana akwai nebostas tawo akwai asan akwai bai haka ne ko ba haka ba amma mu alqur'ani kai kana zuwa ka kara wata kalma yake da wani yaro dan garin ya ce maka a kana ba mu ita saboda Allah ya dauki alƙawarin kare littafin inna nazzalna zikr
wa inna lahu lahafizun. To zaka ɗan waya dan mun kalli ita wannan sura suratul fatiha muhimmancin karanta ta a cikin kowace raka'a daga cikin raka'o'in mu na sallah sura ce wanda take daukan ki gaba ɗaya ta dora ka akan tauhidi akan biyayyar Allah sura ce wanda kullun take saka yin tawaye ga hanyoyin shedan da mabiyansa sura ce wanda a kullun tana sa kana jinjina ma Allah kana ba Allah matsayin sa wanda wannan ba shine ma'ana daga cikin ma'anonin kalmomin kadai ba kadan ne daga cikin muka dauka muna fata Allah mu dauki saki amfana da mu wallahi idan ka diba cikin suratul fatiha akwai hikimomi da yawa wanda Allah mu dauki saki ya sanya shi yasa annabi musulmi sai ya karantar da mu mu rike yawan karanta ta a cikin sallolin mu har ma aka ce babu sallah ga wanda bai karanta ta ba ba sallah bace babu sallah kace ban samu kamala ba in ba ka karanta suratul fatiha a cikin sallah ba muna roƙo ubangiji ta'ala da ta dabu abinda muka yi da Allah ka ba mu lada kuskuren Allah gafarta mana subhanakallah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.